Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yafu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Laraba yau Alhamis 23 ga watan Maris shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji yanda wasu ƴan kasuwa masu saida kayan masarufi suke kokawa akan rashin kuɗi a hannun mutane. Muna kuma dauke da shirin da kasa wanda Suleiman Mun Barma zai gabatar mana. Akwai kuma sharhin jaridun Ghana da Ridwan Abbas zai kawo muku. Muna kuma dauke da darussan azumin watan Ramadana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce China na ta lura da yadda Amurka da sauran duniya ke maida martani kan mamayar Ukraine da Russia ta yi. To amma zuwa yanzu China bata kai ga ballo rigima ta wajen fara samar ma Russia makamai ba. Yayin da yake magana a daidai lokacin da shugaban China Xi Jinping ke kai ziyara Russia, Blinken ya gaya ma majalisar dattawan Amurka cewa da a ce an bar Russia ta kai hari kan makwabciyarta ba tare da kalubalantar ta ba, da hakan ya bude wani wagegen kofa ga sauran masu niyyar takalasi, kuma da hakan ya kai ga rikici a fadin duniya. Muradin da ake karewa a Ukraine ya zarce Ukraine din ma ina ganin yana da matukar tasiri a Asia, ga misali a cewar Blinken. Yana mai jaddada cewa da Japan da Korea ta Kudu sun kasance mashahuran magoya bayan Ukraine a wannan rigimar. Jiya Laraba, hukumomi a Ukraine sun ce wasu har-haren da aka kai da jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 7 a birane biyu. Hukumar agajin gaggawa ta ce ɗaya daga cikin har-haren ya rutsa da wata makaranta a Zelensky, wani gari da ke bakin kogi a tazarar kilomita 60 kudu da Kyiv, babban birnin Ukraine, ya halaka mutane 6 ya kuma raunata 18, inda kuma wasu mutane 3 suka bace. Harin ya lalata wasu gine-gine 2 na kwana da kuma karatun dalibai. Sannan hukumomin Ukraine sun ce an halaka wani mutum, aka kuma raunata wasu 33 a wasu tagwayen har-haren makamai masu linzami kan wasu dogayen gine-gine da iyalai ke ciki a Zorofizia. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya aike da wani sakon Twitter jiya Laraba cewa har-haren da Russia ta kai da dare sun hada da abin da ya kira jirage marasa matuka irar Iran masu yawan kisa su 20 da makamai masu linzami da kuma jerin barin wuta. Hukumomi a Amurka sun shiga jigilar bakin hauren da aka kama a kan iyakar Amurka da Canada. Ana zuba su a jiragen sama zuwa Texas a matsayin wani mataki na kashe gwiwar masu ƙetare kan iyakar Amurka, bisa ga bayanan hukumomi da kuma kundin bayanan jigilar fasinjoji da ma wani ganau da ya tabbatar da hakan ga kafar labarai ta Reuters. Hukumar kula da kan iyakar Amurka ta yi jigilar bakin haure wajen 100 a wannan watan ta wasu jiragen sama biyu na chasha daga Bellisbrook, New York, daura da kan iyakar Canada zuwa biranen Harlingen da El Paso na jihar Texas. Jigilar wadda ake yi daga kan iyakar arewa zuwa kudu wani sabon abu ne wanda ya samo asali daga karuwar kwararar bakin haure daga Canada zuwa Amurka, abinda jami'ai na yanzu da na da suka gaya ma Reuters kenan.
Anjima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan masu hasashe a Najeriya sun yi hasashen cewa kayan masarufi a wannan shekara zai zama wani abu daban saboda karancin kuɗi a hannun 'yan kasar. hakan ya samu nasaba ne da sauyin launin kuɗi wanda aka yi a kasar wanda har yanzu hada-hadar kuɗi take wato ta kasa yin daidai a kasar ga din rahoton Hawa Umar akan haka.
Wannan dai ya zama wani kalubale ne musamman idan aka yi la'akari da cewa mafi yawan masu kayayyakin da aka fi bukata a cikin watan Ramadana ba sa to amfani da na'urar zamani ta hada-hadar kuɗi. Na ziyarci babbar kasuwar Wuse dake babban birnin tarayya Abuja don jin yadda farashin kayan yake.
Sunana Ibrahim, kayan abinci na kasa shinkafa ne, tuwake, fulawa, madara, suga duka muna saida. Farashin kayayyakin abinci gaskiya yana hauhawa, ya ma hau za a ce ba ma ya wannan ba. Dan gaskiya yanzu wannan satin mun saida shinkafa 34 amma yanzu gaskiya ta hau ya kai ma 37 yanzu shinkafa tu tarafa amma gaskiya abubuwan duka komai dai ya canza gaskiya ba kaman da ba siga ma ta ƙara kudi dan buhunta ma yanzu 33 ne fulawa ma 33.
Sunana Suleiman Adamu, na kasa dankalin zaki da arish da albasa.
Muna gab da shiga watan azumin Ramadana, yayi farashin kaya?
Farashi yana nan gaskiya a yanzu dai bai daga ba, bangare na kenan. Ina siyar da dankalin turawa 3000, dankalin zaki shine ma ya dan gwada dagawa da 1000 muke siyar da shi 800 amma yanzu 1100 muke siyar da shi. Albasa kuma ita kasa ma ta 1500 yanzu muke siyar da ita.
Akan bukaci kayan marmari a lokacin azumi wanda hakan yasa na tuntubi Zahraddin Nuhu dan jin ta bakin sa.
Sunana Zahraddin Nuhu, ta siyar kayan furin ne gaba ɗayan shi ba abinda ba na siyarwa. Su apple ne, su kankana, su abarba, su avocado pia, su lemon, su tanjalo, su kokolo, agwa, lima da sauransu ne. Daga yau da na yi miki wannan magana din zuwa baya ba abin da ya canza fi sabilillah. Kuma in Allah ya so da abin da ni nake so da kare canza farahin sayen ne yake da haka yanzu muke sayen shi. Kuma gwada ne ana sayen shi 300, 400, manya 3000, 500 ma. Farabo ne ga ta nan yanayi ne har ta 15 akwai ta 2000, ta 800, ta 1000.
Kamar kwandon lemu
1000 ne ana sayen shi. Apple tufa haka nake sayen shi 3500, 2500. Kama irin cigarettes su in ma da 2000 ne ba wani abu sukai ba.
Wasu ƴan kasuwa na bayyana tsarin na hada-hadar kasuwanci ba tare da musayar kuɗi ba a matsayin wani babban ci gaba, yayin da wasu ke ganin hakan na kawo tarnaƙi wa tsarin kasuwanci.
Ni ne Haruna Idris Lemuna, na kasa kayan bijiti.
Musamman ma yanzu akwai karancin takardun naira a Najeriya, wace hanya ake bi don biyan kuɗin abin da aka sayi?
Ani kasuwar ma ta bi min dadi hakan wallahi. Damuwa na in na samu dan kaji wannan bai wuce transport ka sa mai a mota ka je inda zakai ba, kin ga isoki haka an rage yawan barayi. Amma ka dauka kudi dumu-dumu ka fita ana kallon ka, tip zai iya bin ka ya same ka.
Sunana Abdulwahab, na kasa kunin tsamiya da garin dan wake da kayan shayi da arabianti da yaji. Gaskiya ciniki alhamdulillah mun gode ma Allah, amma gaskiya ba kamar lokacin da nerori suke anu ba. A yanzu gaskiya mu ƴan kasuwa muna buƙatar agaji ya kasance akwai kuɗaɗe a hannu, saboda dole ne shine in babu kuɗi a hannu gaskiya akwai mutanen da suke son su saya kayanka. So amma yawancin saboda babu kashi a hannu su babu tan nerori shine za ka ga ba sa sayan kaya.
Magana mafi rinjaye dai shine ƴan kasuwar dake karkara na kokawa kan wannan tsari. Hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuma da gaida Hawa Umar da wannan rahoton. Ana tare ne gaida sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya.
To baba, yawan mutanen Beijing babban birnin kasar China ya yi matukar raguwa a karon farko cikin shekaru 20 bisa ga kundin bayanan hukuma, wanda hakan ya yi kama da abin da ke faruwa a kasar na raguwar jama'a, wanda hakan ke janyo fargaba kan yadda abin zai shafi tattalin arzikin kasar. Bisa ga bayanan hukuma waɗanda gwamnati ta fitar ranar Talata, yawan mutanen Beijing ya ragu da 43,000, inda ya zama 21,884 zuwa ƙarshen shekara ta 2022. Abinda ya fi fitowa a fili shine yawan mutanen da ke mutuwa a birnin ya fi hayayyafa da ake yi. Yawan mutanen da ke mutuwa a Beijing, ɗaya daga cikin birane mafiya yawan mutane, ya kai mace-mace 5.7 cikin mutane 1,000, yayin da kuma yawan hayayyafa da ake yi ya ragu zuwa 5.6 cikin mutane 1,000, bisa ga wani rahoto da hukumar birnin Beijing ta fitar. A ƙarshe jiya Laraba, ƴan gudun hijirar Rohingya sun ce suna shakkar sahihancin tayin da gwamnatin Myanmar ta yi na dawowa da su zuwa garuruwansu, bayan da mai magana da yawun gwamnatin mulkin sojin ƙasar ya ce gwamnati za ta fara maraftar waɗannan tsirarin da aka kuntata masu a wata mai zuwa. Wata tawagar jami'ai 17 daga gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta wato Myanmar ta isa Bangladesh wannan makon don tattaunawa da waɗanda za su koma ɗin sama da shekara 5 bayan mummunar fatattakar 'yan Rohingya da sojoji suka yi ta yi sanadin tserewar ɗumbunsu daga gidajensu. Wannan ziyarar wadda China ta shiga tsakani aka yi tare da taimakon Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙarfafa batun fara aiwatar da yarjejeniyar maido da 'yan gudun hijirar tsakanin ƙasashen biyu wadda aka kasa aiwatarwa na tsawon shekaru kan dalilan da suka hada da fargabar cewa 'yan gudun hijirar na iya fadawa cikin hadari idan suka koma ƙasar.
Abaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan.
da mansar sani da wannan wakin da fatan an shakata yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Muni Barma zai kawo muna shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta damka
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Muni Barma Kungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger sun kaddamar da wani shirin musamman na haɗin gwiwa da kungiyar kasa da kasa ta Oxfam Wannan yunkuri wani bangare ne na fafutukar ganin mutanen dake da tawaya sun mori yancin dake kunshe cikin yarjejeniyoyin da kasashe suka cimma da Majalisar Dinkin Duniya. Ga abin da shugaban wannan project ke cewa a yayin bikin kaddamar da ayyukansa a makarantar Kurame ta birnin Yamai.
Sunana Mutayar Duguna Samu, ni ne chef de projet shugaban wannan tsari da an kai. Wanda ake cewa Accès des jeunes poli and the cafe au service d'accompagnement kenan taimaka ma waɗanda suke da nakasa guda biyu zuwa sama abin da ya tara mu a wannan wuri shine bayar da horo shi wannan bayar da horon bayan mun yi na tawa na kwana biyar yanzu ga mu mun zo nan Yame za mu yi wannan horo akan abin da ya shahi doka Roje na da Oxfam cikin tsarin ta na voice ta taimaka ma. Wannan project zai yi wata 12 cikin wannan shekara daya za mu yi ba da horo za mu taimaka musu saboda su waɗannan masu nakasa biyu guda biyu zuwa sama saboda akwai waɗansu suna gani akwai waɗansu ba su gani kuma suna da matsala ta kawahu da hannuwa wasu kuma ba sa ji suna da matsala ta gani ba sa gani da kyau shi za mu taimaka musu saboda su samu a san da su kuma su iya neman hakkinsu da kansu da kansu nan zuwa gaba in Allah ya yarda za ku ganin su da kansu za su ba ku labari abin da muka koya musu kuma za su nemi hakkin nasu wajen magabata
wani kaza tawaya halitta dai dai abin da babai wanda baya juya sai ba karma ya da kowa ba
Batun ilimin na kasassu da samar da ayyukan yi shine makasudin kullo da wannan shiri da ɗaya gefe ke hangen fadakar da iyaye muhimmancin baiwa yara na kasassu kulawa ta musamman
iyaye su ma a gida su san da cewa su ma waɗannan ƴan adam ne ya kamata a kula da su kulawa ta musamman za mu yi wannan horo akan abin da ya shahi doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ke kula da mutane masu nakasa wato convention relative au droit des personnes handicapées a turance da dokoki kuma nan na na gida abinda suka tanada akan cewa nakasa ba kasawa ba asali ma nakasa baiwa ce daga Allah musanar da su cewa su ma ɗan adam ne saboda akwai dokoki waɗanda suke kula da su bayan haka nan kuma akwai kuma a kamfani ma a domicile in kuka yi lissahi kowane yaro yana tare da faran kinshi wato mahaihin shi ko kuma mai kula da shi saboda haka za mu ba su horo su san cewa su bai kamata su waɗannan mutane masu nakasa a kyale su ba kuma ya kamata kuma a neman musu haƙƙinsu a wajen gwamnati da cewa a kai su makaranta a bari su yi karatu kuma a koya musu aikin hannu.
A nasa bangare daraktan makarantar makafi Ecole Soli Abdulrahman wato Malam Musa Nasir ya buƙaci haɗin kan al'umma domin cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan shiri da za a aiwatar a tsawon watanni 12.
De la même façon que cet atelier s'est tenu à Tawa, nous espérons que ici aussi les jeunes de Niamey.
Yace ina fata kamar yadda aka yi a Tawa matasa na nan yankin Yamai za su nutsu domin daukan darussan da za a karantar da su a yayin wannan horo game da abubuwan da ke kunshe cikin kundin hakokin na kasasu
sur la convention et la guidance parentale.
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugaban projet Accès des jeunes polyhandicapés au service d'accompagnement Mutari Dubu na samu da director makarantar makafi ta Sodi Abdurrahman birnin Yamai ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To madalla gaida Sulaiman Muni Barma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Jam'iyyar Adawa NDC ta yi shiru game da ra'ayin aka AGM GMPC na janyewa daga harakan dala biliyan 165 abinda ya ba kowa mamaki. Jaridar The Herald ta ruwaito wannan. Jaridar ta ce tarin mutane sun yi mamakin yadda marasa rinjaye a majalisar dokoki jam'iyyar NDC sun kai shiru game da ra'ayin AGM wacce kamfanin ce ta aka energy da ke da matsuguni a ainihin nau'i na janyewa daga harakar dala biliyan 165 da Ghana National Petroleum Company GNPC. Jam'iyyar NDC dai an nuna cewa tana da ƙwararrun ma'aikata da sun kai aiki a lokuta daban-daban a ainihin ma'aikatar makamashi kuma ta fahimci abin da ke yana kawowa game da harakar din na wannan ma'aikata. To amma masu lura da abin da ke yana kawowa sun yi mamakin abin da ya sa marasa rinjayen din sun kai shiru musamman dangane da kwamitin ma'adinai da makamashi. Sai kuma jaridar Chronicle wacce ta ruwaito wannan labarin Akufu Ado ya umurci ma'aikatar 'yan sanda da su bincike zargin da ake wa ma'aikata Jubilee House wata gidan sarauta na hannu da suke da shi a harkokin haɓan ma'adinai ta barauniyar hanya da a nan ƙasar ake cewa Galamsi. Jaridar ta ce shugaban ƙasa Nanadu Danko Akufo Addo ya bayar da umarni ga ma'aikatar 'yan sanda da su soma bincike game da ikirarin da tsohon ministan muhalli kimiyya da fasaha Professor Kobina Frimpong Boateng ya yi game da zargin da yake cewa wasu manyan jami'ai a Jubilee House na da hannu a ainihin harakar haƙan madinan ta barauniyar hanya. Sai kuma jaridar Ghanaian Times da ta ruwaito wannan labarin an kaddama da wurin hada mota samfalin VW Atama na kuɗi dala miliyan 8. Jaridar ta ce ministan da ke kula da ma'aikatar tireda da masana'antu Mr. Samuel Abujinapo a ranar Laraba ya kaddama da wurin hada motan nan samfalin VW na dala miliyan 8 a tema. Wannan wurin hada mota na kasar Jamus da ke hada mota samfalin VW na yankin nan na Frizon da ke Atama da yake magana wurin kaddamarwar mai kura da ma'aikatar na Tirida ya bayyana cewar wannan wurin hada mota zai samar da daman wurin aikin yi da tarin ɗan Ghana. Idan muka leka online GH headlines wato Ghana headlines suke nan za ka ga wannan labarin da kake son sani game da Dr. Anthony Osei Akotu. Wannan jaridar ta nuna cewa jam'iyyar New Patriotic Party ta yi hasaran wani kusa na jam'iyyar Dr. Anthony Akotu Osei wadda tsohon mamban majalisar dokoki ne na Old Tafo Constituency a jihar Ashanti ya mutu yana da shekaru 64. Ya mutu ne a ranar Litinin 20 ga watan Maris shekara 23 bayan ya wani lokaci yana ciwo. Da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
Madalla a gaida Radwan Abbas. yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku darussan azumin watan Ramadana.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Abinda mai azumi ya kamata a ce yayi, Allah subhanahu wata'ala ya ce ya kuma mini. Allah ya rubuta, ma'ana ya wajabta wannan azumi na Ramadana a kanku. Kamar yadda ya wajabta shi, ya rubuta shi a bisa jama'u ko al'ummu wanda suka gabata. Ba don komai ba, don ku zama masu takawa. To sirrin azumi shine takawa. To at-taqwa kuma a ta'arifin ta abinda malamai suka ce imtisalil awamiri wajtanabin nawahi. Wato duka umarni wanda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya umarta bayinsa mu'mine su aikata aika irin na ibada da sauran ayyuka na mu'amala na umarni. To wannan gabatar da su da aiwatar da su da komai, wannan yana daga cikin bangare din na takawa. Sannan ijtinabin nawahi shine abubuwa wanda Allah ya hana dukkan wanda ke da imani aikata su, wanda yake haramun ne da wanda suke makaruhi da duk makamantan abin da aka yi hani. To a takaicen hanin wannan, to wannan yana daga cikin an hada wancan da wannan shine takawa. Don haka ma'ana azumi wato mutum ya bar abin da Allah ya hana shi kuma ya ci gaba da aikata abin da Allah ya umarce shi. To shi yasa mai azumi aka sifanta masa wani yanayi wanda zai dauki alƙawari, zai yi rike amana, zai yi juriya, zai yi hakuri da manyan abubuwa halaye waɗanda za a siffanta da su, wanda in an siffanta da su to waɗannan ayyuka za su dinga hawa, za su dinga karuwa, za su dinga ainihin duk wanda ya duba ma'ana azumin kuma ji tsoron Allah, to babu shakka za a ganshi da sifa mai kyau an san yana azumi. Ashe kenan azumi shine kamewa daga barin dukkan abubuwa waɗanda suke na ba daidai ba, da kuma tsayawa a aikata ayyuka wanda suke na alkhairi. Wato shine kamar yawan karatun Qur'ani, kamar ainihin yin sallah da yin addu'o'i da makamantan manyan ibadu da ake tayin su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yanzu kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaicen, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce China na ta lura da yadda Amurka da sauran duniya ke mai da martani kan mamayar Ukraine da Russia ta yi. To amma zuwa yanzu China ba ta kai ga ballo rigima ta wajen fara samar ma Russia makamai ba. Yayin da yake magana a daidai lokacin da shugaban China Xi Jinping ke kai ziyara Russia, Blinken ya gaya ma majalisar dattawan Amurka cewa da a ce an bar Russia ta kai hari kan makwabciyarta ba tare da an kalubalance ta ba, da hakan ya bude wagegen kofa ga sauran masu niyyar takala su yi, kuma da hakan ya kai ga rikici sosai a fadin duniya. Jiya Laraba, hukumomi a Ukraine sun ce wasu har-haren da aka kai da jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 7 a birane biyu. Hukumar agajin gaggawa ta ce ɗaya daga cikin har-haren ya ritsa da wata makaranta a Ristichiv, wani gari da ke bakin kogi a tazarar kilomita 60 kudu da Kyiv, babban birnin Ukraine. Ya halaka mutane 6 ya kuma raunata 18, inda kuma wasu mutane 3 suka ɓace. Harin ya lalata wasu gine-gine 2 na kwana da kuma karatun ɗalibai. Hukumomi a Amurka sun shiga jigilar bakin haure da aka kama a kan iyakar Amurka da Canada, ana zuba su a jiragen sama zuwa Texas a matsayin wani mataki wanda aka yi don kashe gwiwar masu ƙetare kan iyakar Amurka, bisa ga bayanan hukumomi da kuma kundin bayanan jigilar fasinjoji da kuma wani ganau da ya shaida hakan ga kafar labarai ta Reuters.
To ba sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Sai kuma can da la'asiriya za a ji wasu abokan aikin mu da kyau da na sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da shi kuma shirya ya bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan hantsin Mr. Carl Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku. Wassalamu.